إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كما ردا muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na an-nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon yin karatu daidai da fassarawa daidai da aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani dukkan wani abun da ya dame mu a ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana matsala na rashin tsaro da ake fama da shi musamman a jihohi na arewa maso yamma da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu waɗanda suke ta da ƙayar baya Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya takaita fitina da musifa da bala'i su kare a kansu mu kuma Allah ta'ala ya kare mu ga baki ɗaya hali da ake ciki na babu da yunwa da talauci muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana ya sauwake wa kowa da kowa a cikin mu rayuwa wanda ke fama da abun da zai ci Allah ya sauwake masa hanya ta halal wanda ke fama da kudin haya ko kudin makaranta na yara ko kudin jinya ko wani nauyi da Allah ta'ala ya dora masa na kansa ko na iyalansa Allah ta'ala ya ba mu ikon saukewa kuma Allah ta'ala ya sauke rayuwa ina kuma aiki da wannan dama na kara tunatarwa akan abun da ya faru kwanakin nan a nan Abuja da Southeast sannan da Southwest wajen da ake raba abinci har ya zama sanadin rasuwar wasu bil haqiqa wannan jarrabawa ce mai girma da kuma yake bayyana mana halin jarrabawa da muke ciki a Nigeria in har ya kai matakin da dan adam yana iya hakura da ransa akan neman abin da zai ci watakila abincin nan ba zai rike shi ma na sati guda da iyalinsa ba to bil haqiqa wannan yana bayyana mana haqiqani cewa lalle ana cikin hali na yunwa da talauci wannan haƙƙi ne akan duk waɗanda Allah ta'ala ya ba su nauyi akan su responsibility na al'umma daga kananan hukumomi zuwa jihohi zuwa ƙasa cewa mu ji tsoron Allah mu sani cewa tausayin talaka ibada ne babu abin da ke sa shugaba yayi nasara kaman al'amura guda biyu na farko ya zama tsakaninsa da Allah yana jin tsoron Allah na biyu ya zama iya jin tausayin talakan da yake shugabanta waɗannan ababe duk shugaban da ke da tsoron Allah da tausayin talaka sunna ce ta Allah zai nasara nasara ba wai a duniya ba duniya da lahira dukkan shugaban da bai da jin tsoron Allah kuma bai tso tausayin talaka wannan shugaba baya nasara shi yasa iya daga cikin addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dare babu rana in yana addu'a shine Allah karka dora akan mu ko kan al'ummar mu wanda baya jin tsoron ka kuma baya tausayin mu saboda babu fitina da bala'i kamar rashin jin tsoron Allah da rashin tausayin wanda ake shugabanta wannan amana ce cewa duk abin da zamu yi security da welfare su ne mafi girma haƙi da Allah ya dora wa shugaba na talakawansa haka yake a Qur'ani idan muka duba a bisa ga walwala bayan kare addinin su kuma haka yake a constitution na Nigeria section 14 subsection 2 article b cewa tsaro da walwalan jama'a shine mafi girman haƙi wadanda Allah ya dora nauyi akan su Allah ya ba su ikon kiyaye wannan nauyi Allah ya ba su ikon gyarawa kuma wadanda ake raba abinci sai mu yi kokari mu rika koyan wuraren da suke da experience na distribution na abinci ba a samu matsala ba yau shekara 6 professor Babagana Umar Zulum yana raba abinci a Najeriya rana ɗaya yana iya raba trailer 30 amma ban taba jiran da aka ce mutum uku ko biyar sun rasu ba so amfanin rayuwa shine duk abin da za ku yi ku duba wanda suke da experience suka saba yi sai su ba ku template ko model ko blueprint da suke aiki da shi amma abinda baka iya ba ka tada jama'a kace za ka yi to ana samun matsala amma aka samu wanda suka iya yau shekara 6 professor Babagana Zulum zai shiga local government ya kwana yana rabawa a raba kuɗi miliyan 100 a waje daya a kuma raba abinci trailer 30 sannan ba wanda aka ce an karya shi kaga amfanin mu a kasa shine mu koya a wajen wanda suka saba suka goge suka iya wannan kuma iya da muhimmanci ga duk wanda za su raba abinci ko da wuraren ibadu ne ko gwamnati ne ko masallatai ko cocida ko kasuwanni ya zama mu rika aiki da template na waɗanda suke yi kuma a yi nasara ba a samu matsala ba Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya dukkan abincin da za a raba duk yawan san ya zama sanadin ran mutum guda ɗaya innocent baban Allah to ai an yi asara a cikinsa Allah ta'ala ya kare mu ya kuma ƙara mana zaman lafiya a ina za mu tashi ustaz na'am babi na 126 a kansa za a tashi babi na 126 bismillah in ka gane wurin ni dai ina ga kaman mun karanta shi wannan a sati da ya gabata ba mu yi babi a kaman a kansa muka tsaya oh ba karanta shi ba ko an karanta ko yawwa an karanta shi ba har ina maganan hadisin wailul lil arab ba min sharrin qadikturi ba cewa an bude radim na yajuji wa majuj ba hana hane haka da yatsata wanda maza yake cewa la ilaha illallah wailul lil arab ai ina ga kaman nayi bayanin hadisin nan in dai ba a mafarki nayi ba oh nayi ko to Allah ya muku albarka ina kai da an yi shi ustaz waye kake maganar nan ne ni ba na jin da fa yanzu ka yawa aramma ai a dan daga buriya sake fada mu je yawa yace an yi shi Allah shi sa mu wanye lafiya ina za a tashi babi na 127 don haka sai kai shiga wajen
ma ya kuro inda zabi أو نحن بسم الله والله أكبر اللهم منك اللهم تقبل ما يقول عند الذبح
يقول عند الذبح
أو
النحر
بسم الله والله أكبر
بسم الله والله أكبر
اللهم منك ولك
اللهم منك ولك
اللهم تقبل مني
اللهم تقبل مني za mu tashi a darasi na 40 a littafin Hisnul Muslim min Adhkar al-Kitab wa Sunnah na fadilatu Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayh yau muna 20 ga watan Jumada Asani shekara ta 1446 daren 21 ga wata. Babi na 127 qala al-mu'allif rahimahullah. Wannan bawan Allah mai wallafa littafin yace ma yaqulu inda dhabhi aw an-nahar. Abin da yake fada ko babu bayu qalu abin da ake fada inda dhabhi lokacin da za a yanka dabba kaman dabbobin da ake yankawa kaman kaza ko tolotolo ko zabi ko tumaki ko awaki ko shanu kaga dukkan waɗannan jinsin dabbobi da ake yankawa ne lokacin da za a dora wuka a yanka su me ake fada a wannan lokaci wan nahar da kuma abin da ake fada lokacin soke dabba shine an nahar inda za a dauki wuka a soka a wuyan dabba akwai dabbobin da yanka soke su ake kamar rakumi shi rakumi ana soke wajen wuyansa da kafadarsa ne wajen nan ake sokawa za a caka a jiki a soka su kuma sauran ana yanka su ne da wanda ake yankawa da wanda ake sokawa duka addini ya karantar da mu in za mu yi mu rika jin tausayin su ka dauki wukar da zaka yanka ta zama kaifaffiya da in akwai wahalar da dabba za ta sha a cikin sakan uku an kammala shi daga an dora sai a yanke ba daidai bane ka dauko wuka da take tsohuwa ba a kaifa ta ba kai ta gurdawa gurdawa ba haka bane imani shine ka sawwaka wa ita kanta dabbar da aka halatta maka ci namanta wannan shine imani ka sawwaka mata ka tausaya mata to idan kai wannan da ikon Allah kai me kai imani mafhum tayyib don haka wannan addu'a ce ta yanka dabba wannan hadisi na addu'a na yanka dabba iya da muhimmanci iya da sauki amma mutane da yawa a cikin al'umma ba kowa ya san addu'a da ake in za a yanka ba mai iya yi wakuncin rayuwa din ya sa yanzu akan dade ba a yankan ba wani yankan daga layya sai layya ba kowa yake da halin da duk lokaci zuwa lokaci zai sai wani abu ya yanka ya ci a gida ko yayi sadaka ba ko ya ci wani ko ya sadakar da wani ba kowa yake da halin da za a sai kaza a yanka ba a da rayuwar da dan sauki ko babu kudin ana kiwo kuma akwai sanadi da yawa da ke sa a yanka akwai gidajen da duk yaro da ya izu ɗaya a Qur'ani za a dan yanka a dafa abinci ko kaji ne da shinkafa a kai makaranta a yi sadaka in aka yi kaciya wa yaro da ‘yan uwa za su yi ta kawo kaji babarsa waje kaza ummansa waje kaza daga kawai an kawo a kaciya wani sai ya samu kaji 30 ko 40 ko sama da haka wanda ya samu kaɗan ada yakan samu 5-7 ko abin da ya kama da haka to yanzu kusan an shiga halin da kusan kowa da kansa yake fama hatta wannan sadar da zumuncin yayi karanci masu wadatan ba ruwansu da zumuncin marasa wadatan da ke son sadarwa kuma da dama Allah bai ba su ikon sadarwa ba sai ya zama yankan yayi karanci alayyan ma sai wanda fa ya dage ne a yanzu ba kowa yake da halin da alayya zai sai ko da taure taure ne yanka a gidansa ba bare a je sayan babban rago balle a yanka saniya ko a soke rakumi wannan yasa sanin addu'a din yayi karanci saboda mu'amala da yankan yanzu yayi me yayi karanci da duk wanda ya kai shekara 17 18 a gidansu ya saba yanka za a ce ku yanka kajin nan a ku yanka kaza ne yan kaciya a kanin ka ya hada haddan ka za a yanka za a yi sadaka ko a gida ana kiwo wata ta kasa an yanka ta to yanzu yayi karanci Allah ta'ala ya kara sawwaka mana rayuwa gaba daya addu'a da ake yankawa a wannan babi hadisi ne riwaya na Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadisi ya wurin Imam Muslim rahmatullahi alayhi hadisi na 1966 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya karantar da in za a yanka dabba sai a ce bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar hadithin Anas ibn Malik radiyallahu anhu a wurin Muslim hadithi na 1966 sai a ce bismillahi da sunan Allah wallahu akbar Allah ne mafi girma Allah shine wanda yafi kowa girma bismillahi da sunan Allah in mun duba bismillah wannan abu ne sananne kusan abubuwa da dama da bismillah muke farawa cin abinci ne wani lokaci shiga gida ne fita a gida ne kwanciya ne azkar da dama sukan fara da bismillah uwa uba a karatun qur'ani A farkon sura muna da bismillah guda 113 a cikin surori 114. In mun da suratu tauba ko suratu bara'a, babu wata sura a Qur'ani da bata farawa da bismillahir rahmanir rahim. Na ɗaya kenan. Na biyu, mu kiyaye a inda shari'a ta ce bismillahir rahmanir rahim, in mun zo sai mu ce bismillahir rahmanir rahim. Inda kuma ta ce bismillah ta tsaya, to idan muka zo ruma sai mu ce bismillah mu tsaya. Ita shari'a in zaka bita ba a mata kwaskwarima yadda nasi ya kawo haka ake yi. In ka zo karatun Qur'ani ba dama ka dauki na yanka ka ce bismillah alhamdulillahi rabbil alamin, ka fara bai yi ba, sai dai ka yi bismillahir rahmanir rahim. In ka zo yanka kuma ba imani ba ne ka ce bismillahir rahmanir rahim wallahu akbar, a'a, sai ka tsaya iya bismillah wallahu akbar. Saboda su abubuwa na ibada a ka'ida tauqifiyya ne, bi ma'ana ba a so ka ƙara ko ka rage iya inda aka tsaya nan za ka tsaya. Amma abin da yake babi na mu'amala da ba ibada ba, babi na mu'amala, to anan ba tauqifiyya ba ne. Kana iya yin abin da kake ga ya dace, sai dai mai babin mu'amala shi kuma sai a ce yayi kaffa kaffa kar ya saba wa shari'a. Amma a ka'idan mu'amala ba a mutum baka challenging din abin da yayi, sai ya ce maka ibada ne, sai ka ce to ina aya ko hadisi bisa ga fahimtar magabata. Amma in mutum yi abu bai ce maka kazan da nayi ibada bane, to baka da ikon ka kalubalance shi. Yau in ka tambayin waye ce ka sa zanna bukar, sai in ce sanya kaya ne, dressing ne. Kana da hadisi, ai ban ce maka ibada bane sanya zanna bukar, balle ka kalubalance ni. Kana kalubalantan wanda ya abu ya ce ibada ne, wanda bai ce ibada bane, sai ka ce okay, to in mu'amala ne kai kaffa kaffa har ka saba wa shari'a. So da haka bismillah ana fara abu da yawa da ita karatun Qur'ani, bismillahir rahmanir rahim. In ka karanta Qur'ani a wuni zaka karanta ta wani lokaci 1, 2, 3, 4. A karatun sallah ma sai mun yi bismillah ake karanta Fatiha, a magana mafi inganci. Kuma sunayen Allah ne masu daraja ukun nan, Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Shi yasa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahhabi At-Tamimi rahmatullahi alayh yana cewa na rada wa ƴaƴana sunaye dogaro da sunayen Allah da suka zo a suratul a cikin bismillah. Ya sa wa ɗansa Abdullah, ya sa wa ɗansa Abdurrahman, ya sa wa ɗansa Abdurrahim. Koyi da sunayen cikin bismillah na Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ni ma ina da Abdullah, ina da Abdurrahman, ina da Abdurrahim, ina ma da Amatullah. So duka waɗannan sunaye ne da suke da daraja. Musabban Abdullah Abdurrahman kaga ya zo kai tsaye a cikin hadisi wanda yake ingantacce. So duka sunan Allah suna da daraja. Amma wanda suka zo a basmala ana ba su matsayi na musamman, saboda akwai hikimar da yasa Allah ta'ala ya ambace su. Daga ciki akwai nuna kadaituwar Allah, na biyu da kuma nuna tausayi da jinƙai na Allah zuwa ga dukkan halittunsu a duniya, kuma zuwa ga muminai a lahira. Mafhum? Tayyib. Bismillah da sunan Allah. Akwai bismillah a cikin Qur'ani banda na farkon Qur'ani? A ina kenan? Bismillah majriha wa mursaha zai zama cikin wata sura? Suratu Hud aya ta nawa? Aya ta 41. Qalar kabu ko? Bismillah majriha wa mursaha haka ne. Kaga bismillah ne aya ta 41 Hud, bayan ita akwai wata? Sai ta namli ko innahu min Sulaimana wa innahu bismillah. Kaga an samu bismillah ana tare da ta taji har karshe. Suratul Naml aya ta nawa? Aya ta 30. Allah ya muku albarka. Ta suratul Naml da Allah ka ce bismillah din nan, bismillahir rahmanir rahim. A karkashin tafsirinta Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Shahabi Zuhuri rahmatullahi alayhi, da yazo karkashin ayat da yake cewa alzamakum kalimatat taqwa, sai yace kalimatat taqwa da Allah ya ce ya lazimta musu nan ita ce bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda yake suratul Fatih aya ta zai zama 26 kenan. Sai yace wannan kalimatut taqwa a fahimtarsa shine bismillahir rahmanir rahim. Wasu sun fassara da kalmar shahada, amma shi ya fassara ta da bismillahir rahmanir rahim. Dan me? Dan a karanta Qur'ani sura 114 sai kai bismillahir rahmanir rahim a kalla sau 114. saboda 113 a farkon sura ga kuma ta aya ta 30 a cikin Nahl a cikin Namli kaga kai 114 mafhum tayyib don haka addu'ar yanka shine bismillah wallahu akbar akwai magabata da sukan bada guidance dukkan abin da kazo zaka yi shi na alheri baka san addu'ar da ake a wurin ba gabannin gabara kace bismillah in ka kammala kace alhamdulillah ka fara da ambaton sunan Allah ka rufe da yabo da godiya ga Allah ka fara da bismillah in ka kammala kace alhamdulillah mafhum tayyib don haka bismillah wallahu akbar in an tsaya anan aka yi yanka yanka yayi in aka kara da allahumma allahumma minka walaka allahumma taqabbal minni ya Allah wannan minka daga gare ka ne walaka kuma naka ne yankan da muke yi allahumma taqabbal minni Allah ka karbi wannan daga gare ni abin da ya fara daga allahumma minka walaka kuma riwaya ce ta Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu hadithin kuma iya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi a hadithi na 2775 anan kuma an samu wannan karin ya zo lokacin da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yanka dabba ce dabbobi guda biyu na layya sai yayi wannan ala ayi hali in kace bismillah wallahu akbar kai yanka yayi in kace bismillah wallahu akbar allahumma minka walaka ka tsaya yayi in kace bismillah wallahu akbar allahumma minka walaka allahumma taqabbal minni wannan shi ma yayi mafhum tayyib Allah shi samu wani lafiya babi na 128 na'am
أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوز من بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ما يقول لرد كيد مردة الشياطين
لرد كيد مردة الشياطين
أعوذ بكلمات الله التامات
أعوذ بكلمات الله التامات
التي لا يجاوز منها بر ولا فاجر
الذي لا يجاوز منها بر ولا فاجر
من شر ما خلق
من شر ما خلق
وبرق
وزرع
ومن شر ما ينزل من السماء
ومن شر ما ينزل من السماء
ومن شر ما يعرج فيها
ومن شر ما يعرج فيها
ومن شر ما ذرأ في الأرض
ومن شر ما ذرأ في الأرض
ومن شر ما يخرج فيها
ومن شر ما يخرج منها
ومن شر فتن الليل والنهار
ومن شر فتن الليل والنهار
ومن شر كل طارق
ومن شر كل طارق
إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن
إلا طارق يطرق بخير يا رحمن بابي نريد 128 ما يقول لرد كيد مردة الشياطين أبن ديك فدا كو سنة تكرنتر دن نيمان كاريا دا تنكو دا شرن shaidanu musamman mugaye masu tsananin taurin kai. Kamar yadda muka sani a cikin halittu na Allah, imani geji-geji ne, wani ya fi wani imani, ‘yan adam daraja-daraja ne, wasu sun fi wasu nagarta, wasu sun fi wasu halaye na ƙwarai. To a cikin shaidanun ma haka ne, akwai manya-manyan shaidanu wanda ƙaramin shaidan ma in ya gansu yana jin tsoransu, kuma shi ma idan suka yi abu sai ya tausaya, saboda sharrinsa da bala’insa bai kai nasu ba. Fashe sa akwai manyan shaidanu a mutane, akwai manyan shaidanul insi a aljanu, akwai manyan shaidanul jinni. Mafhum? Tayyib. Don haka wannan addu’a ana faɗanta ne lokacin da kake ga kaidin shaidan ya yi yawa yana tunkaranka, ko ranka na umurninka da mummunan abu. Mafiya yawa shaidan ne, don Allah baya umurni da alfasha ko kada. Duk lokacin da kake jin ko imaninka akwai shakku, to sharrin shaidan ne. Lokacin da kake jin kaman ka tashi kawai ka saba wa Allah, sharrin shaidan ne. Lokacin da munanan ayyukanka suke burge ka, sabon Allah yake burge mutum, har yake iya bayyanawa duniya ta gani yana sabon Allah, ba abu da ke sa wannan sai sharrin shaidan. Kaga sabon Allah da mai imani yana jin kunyan Allah ya ganshi yana yi, bai ma so a sani, amma akwai wanda yake bayyana sabon Allah iya cikin nutsuwa ba abin da ya dame shi. Ai, kai ka san shaidancin, ya kai shaidanci. Allah shi kare mu daga kowane irin shaidanci. Allah shi sa mu wanye lafiya. Wannan addu’a ana karanta ta lokacin da ake neman tsarin Allah daga shaidan. Hadisi ɗin ya zo shi a cikin tahqiqi na Tahawiyya, littafin Imam Tahawi rahmatullahi alai. Idan muka duba tahqiqi na Sheikh Arnaut a shafi na 133, ya tabbatar da cewa hadisin iya da inganci da ya ta haƙiƙin isnadinsa. Muna da manyan Arnaut guda biyu, akwai Abdulkadir Arnaut, akwai Shu'aibul Arnaut, kuma duka ‘yan uwa ne, suna daga cikin manyan malaman hadisi a wannan zamani da suka yi wa hadisi hidima, irinsu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wanda ya rayu a Syria da Jordan, irinsu Sheikh Ahmad Shakir, Allah ya ji kansa, shi ma babban malamin hadisi ne, wanda mai yiwa da ya yi tsawon kwana da yawa ya kammala ayyukan da yake yi, akwai tsammanin watakila da a ƙarnin nan ba a yi mutum kamarsa ba, da akwai wannan tsammani. Waɗannan manya-manyan malamai ne na hadisi. A bayansu akwai irinsu Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini, shi yana raye, watanni da suka wuce kaɗan na gana da shi a ƙasar Qatar, yana zaune a wurin. Akwai su da dama, akwai irinsu Sheikh Salim bin Eid Al-Hilali, irinsu Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid, duka waɗannan suna da ƙoƙari da bincike a ɓangare na hadisi. Waɗanda suke raye, Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka, ya kare su daga shaidan. Waɗanda suka rasu, Allah ta’ala ya gafarta musu, ya ji kansu. To, a ta haƙiƙin dai a cikin sharha na Tahawiyya a shafi na 133 ya tabbatar da ingancin wannan addu’a, cewa hadisi ne da yake ingantacce. Mafhum? Tayyib. Cewa duk lokacin da shaidan ya tunkare ka sai ka karanta, cewa a’uzu bi kalimatin lahil tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaq. Ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku, waɗanda barrun mutum na ƙwarai, wala fajirun ko na banza bai isa iya ƙetare su ba sai da izinin Allah. Muna neman tsarin Allah daga sharrin dukkan abin da ya halitta, abin da ya halitta da ke da sharri. Dalilin wannan hadisi ɗin, akwai sahabi Abdurrahman radiyallahu anhu wanda shi ya ruwaito shi, cewa wani mutum ya tambaye shi, anna rajulan sa'alahu, wani mutum ya tambaye shi cewa lokacin da shaidanu suka tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata muji addu'ar. Fiyayyen halitta wani lokaci yana zaune, saboda karantar da addini da yake yi, da shari'a da ake samu, da makamantan ayyuka da yake na community services a duniya, sai zama shaidanu sai suka yi meeting, sai suka ce ya dace su yi kokarin halakar da shi. A daidai lokacin da suka yi niyyar halakar da shi, yana zaune a cikin sahabbansa a bakin wani tafki haka, ko bakin kwari, ko bakin wata korama, sai suka ɗauko wuta za su zo su ƙona shi. Kawai a zo a same shi da wuta a ƙona shi, ya ƙone gaba ɗaya, kowa ya huta, saboda shi mutumin banza kullum ya ɗauka gushewa na ƙwarai hutawa ne. Shi haka da banza yake ji, gushewa na ƙwarai hutawa ne. yanzu akwai wanda a duniya ba abun da ya tsana kaman yaji an ce Allah ya ce annabi ya ce wai shi gani yake wai masu cewa Allah ya ce wai suna hana freedom ne to da Allah ina freedom zazzabi ya buge ka kuma baka isa kai maganin sa ba ina freedom kana da diabetes ina freedom idan ka ji yunwa dole sai ka ci abinci ina freedom in ka ji bacci dole sai ka yi ina freedom kudi ya kare account ɗinka kuma ana binka bashi duk ina freedom nan ai a halittan jikinmu ma mun tabbatar da cewa freedom iya da limitation saboda akwai abin da ba haka kake so ba kuma in suka faru dole su faru a shikenan har halittan dan adam ta nuna freedom akwai iyaka kuma fa hakikanin freedom wallahi shine ka zama bawan Allah na kware shi duk wani freedom a duniya wai da zai saka saba Allah wallahi yaudara ne hakikanin freedom kada wai ne misleading dinka shine ka bi Allah kuma ba wanda isa yana ka bi Allah shine freedom ina freedom mala'ikuna tare da kai duk abin da kai za a rubuta ina freedom din ga raqibun ka a cikin ina freedom a ciki kayi saban Allah a rubuta kake sallah a rubuta kayi zagi a rubuta ka kalli saban Allah a rubuta ai babu freedom ai freedom da zaka yi da'awa shine ka shiga wata duniyar da dukkan mala'ikun Allah ba sa gadin mai kake aikata balle su rubuta to anan ka samu freedom as long as abinda muke ana rubuta mana na alheri ko na sharri to da'awar freedom ƙarya ne hakikanin freedom din gaskiya shine manufar halittar mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nazariyat aya ta 56 mu zama hakikanin bayin Allah shine freedom din kawai ka zo duniya don ka bauta Allah to ka tabbatar ko ana ha maza ha mata kana cikin bautan Allah shine freedom wannan shine hakikanin freedom manufar zuwan mu duniya bautan Allah to za mu bauta masa kuma ba za a hana mu ba to shine mun samu freedom mafhum tayyib sai suka zo gafiyayyen halitta da wuta za su kona shi suna zuwa sai karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatin lahil tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzilu minas samaa wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitnil layli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman sai karanta wannan addu'a dai karanta sai Allah ya kare shi daga sharrin su yana cikin sharh ta haqiqin tahawiyya na Arnaut Shafi'i 133 dai wannan sai Allah ya kare shi daga gare su mafhum tayyib a cikin dukkan halittun da Allah ya yi wace halitta ta fi sharri sune shaydanu a cikin dukkan halittun Allah waɗanne halitta ne jinsin su gaba ɗaya suka fi kowanne bautan Allah da da'a zuwa ga Allah sune mala'iku so in ka dauki aljanu ash-shaytanu su suka fi sabon Allah sannan mala'iku su suka fi bautan Allah amma kuma Allah ya ɗaukaka darajar Annabi Muhammad a kansu amma babi na ibada babu wanda ya kai su ash-shayatin kuma sun fi kowa sabon Allah so da wannan ake kariya shi yasa shaydanu su dan su yayi ta maimaituwa a Qur'ani dan a bayyana mana sharrin su mu yi taka tsantsan da su idan yanzu ka tashi ka ce zaka tafi Spain ka je Barcelona kallon kwallon kafa za a yi Barcelona da Real Madrid sai shaydan ya ce aje ka mana da Allah nawa ne tiket din baffan 5,000 ne ma business class a hotel accommodation just £2,000 ya ishe ka shiga stadium din £500 sai maka lissafin £10,015 in kai lissafinsa a naira kusan nawa zai zama sai kai maganan kusan naira miliyan 40 ko 50 sai ce maka tai ba damuwa kawai ka je menene a ciki amma aka zo ana ce a taimaka fi sabilillah ai shi aikin Allah nan fa na Allah baya kadan wanda ya kashe £10,015 sai an zo neman taimako wallahi daga kaji sai su matsa da neman fi sabilillah za a gyara masallaci sai dan cire £500 in ya bayar next day sai ce wai committee da ke tare kudin na ya dace fa ya zama akwai audit ina kudin ya shiga wai za a binciki committee taro ya bada £500 yanzu ya zo wai sai an yi auditing account din masallaci kuma anan zai bala'i mu fa akwai ka'idan accountability mu ba mu bada kudi inda babu accountability wani kuma an ce a taimaka sai da ya ce da ai lallasiya ma ai kai wannan kana ai ba sai kai sai ka dan matse sai ya kawar da kansa amma zai je ya kashe naira miliyan 50 a kallon wasa daya daga business class da zai shiga zuwa accommodation zuwa feeding zuwa gate fee amma akan hanyar Allah ko ba zai iya kashe naira miliyan 1 ba a rayuwarsa duk wannan ya cikin sharrin shaida in za ka yi saban Allah sai ka rika jin encouragement ana zaburanka kaman jakin sayarwa idan za ka bi Allah sai ka ji ka zama kaman hawainiya duk sharrin shaidan ne baya barin mutane sau nawa sunan shaidan ya zo a Qur'ani da dukkan mushtashka daga gare shi na'am 71 ya fi haka sai ka dan rage kadan abin da ka bada ustaz isa 88 ne to abin sha'awa shine shaydan ya zo 88 mala'ika ya zo 88 wannan sun fi kowa saban Allah wannan sun fi kowa bautan Allah kamar yadda duniya ta zo 115 alqur'ani lahira ma ta zo 115 wannan iya daga cikin mu'jizatul qur'an in ka bi statistics na qur'ani zaka sha mamaki kai ka tabbatar wallahi ba maganar dan adam bane wannan accuracy da precision da consistency wallahi babu dan adam da yake a duniya duk iya maganarsa kuma ko shekara miliyan yana ba zai iya wannan ba wallahi kai ka san maganar ta Allah ne kuma domin shi Allah ai Allah ne babu kokanto akan haka Allah mun gode maka don haka a'udhu bi kalimatin lahil tammat muna ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku allati wanda la yujawizuhunna barrun wala fajirun babu barrun na kwarai wala fajirun ko na banza da yake ketare iyakar Allah muna roƙonka Allah ka kare mu min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ka halitta wa bara'a da kuma sharrin abin da ka samar wa zara'a ko ka tsirar wa min sharri ma yanzilu minas sama ka kare mu daga sharrin abin da ke saukowa daga sama kaman as-sawa'iq irin ƙara na araduwa ko abin da ya kama da wannan wa min sharri ma ya'ruju fiha ka kare mu daga sharrin abin da yake haurawa cikin sama daga ƙasa dukkan wani abin da ke haurawa sama daga ƙasa Allah ka kare mu daga ciki akwai su aljanudin da shaydanu wa min sharri ma zara'a fil ardi Allah ka kare mu daga sharrin abin da ka halitta zara'a nan ai khalaqa fil ardi ne ka kare mu daga sharrin dukkan abin da ka halitta a bayan ƙasa dukkan halittu kowanne da irin alherinsa da irin sharrinsa wa min sharri ma yakhruju minha ka kare mu daga sharrin abin da ke fitowa daga cikin ƙasa dukkan wata halitta da ke fita daga ƙasa Allah ka kare mu daga sharrinta wa min sharri fitanil layli wan nahar ka kare mu daga sharrin fitintunin dare da rana wa min sharri kulli tariqin ka kare mu daga sharrin dukkan wani mai kwankwasa ko mai bugawa ko mai nokin illa tariqan sai dai mai kwankwasawa bi khairin da alkhairi ya rahman ya kai mai rahama Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin shaydanu shi ma iblis sunan shaydan ne akwai iblis akwai shaydan shi iblis ya zo sau 15 na'am wallahu ta'ala a'lam babi na 129 bismillah
al-istighfaru wa tawbah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة الاستغفار والتوبة
الاستغفار والتوبة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله
إني لأستغفر الله
وأتوب إليه
وأتوب إليه
في اليوم
في اليوم
أكثر من
70 مرة بابي ندري دا أشرين نتارا تكين حسن المسلم الاستغفار والتوبة نيمان غافرا دا كما توبة مفهوم؟ طيب نيمان غافرا دا توبة منيني بمبنشي ذكارين الاستغفار والتوبة تارا دا چه واسنا دا علاقة دا جونة amma menene bambancin su Ustaz Isa, za ka yi kokari? Tafaddal. Ai yanzu ba definition kake ba mu, kana ba mu relationship tsakanin su ne. Malaki su a takaice istighfari shine talabul maghfira min Allah. In duk abin da kai kake roƙon Allah ya yafe maka kurakuranka kuma ya boye maka kasawarka. Ya yafe maka kurakuranka ya bunu ya kuma boye maka kasawarka, sunansa istighfari. At-tauba kuma shine koma wanda kake zuwa ga Allah lokacin da kake barin saban Allah. So time da kake barin saban Allah zuwa ga biyayya gare shi, to sunansa kai at-tauba. Lokacin da kuma kake neman Allah ya yafe maka abinda ka kuskure, kuma Allah ta'ala ya boye maka kasawarka, to sunansa istighfari. Mafhum? Tayyib. Darasi dake da muhimmanci mu kiyaye. In an ce tuba da istighfari ba fa wai dan tasha ne ko kuma niga ne ko dan duniya ne yake yi ba fa, a'a, asalin gogaggun bayin Allah na kware ba sa rabuwa da istighfari da tuba, saboda yanayin halittan da Allah ya mana, daman halittan dan adam akwai nau'in kasawa a cikin ta. Duk kokarinka Bahaushe yace tara kake baka cika goma ba. To in ka amince da wannan zaka samu sauki a ranka. Babu wani dan adam yau a duk duniya da yake goma 10 over 10. Wani ya kai 9, wani ya kai 8, wani ya kai 7, wani ya kai 6, wani ya kai 5, wani 1 ne, wani bai ma kai 1 ba, wani 0 ne ma over 10. Amma dai duk inda dan adam yake babu yadda isa wai ya gamsar da kansa, wai yanzu shi komai daidai ne. Babu dan adam dake da wannan a duniya. Ko da ka sake kana magana akan kasawar wani, to ɗabi'a ce ta Bahaushe, ka hau kan zunubanka kana leƙan zunuban wani. Amma da za ka kalli ƙasa ka ga zunubanka, to tsakanin da Allah za ka toshe kunnenka ne saboda warinsu. Amma shi ɗan adam ya iya buɗe kuskuren wani ya manta da nasa. Wani idan ka buɗe chaftan kurakurensa da iyalansa kaɗai a gida na zalunci, wallahi kare ba zai sai yawa ba. Kare ma aka bashi ba zai ci ba. Amma duk inda ya zauna ya zagi liman wane, ya zagi aramma wane, ya zagi malam wane, ya zagi shugaba wane, ya zagi allaji wane, duk inda aka shi kowane mutum yana da sharri akan sa da zai iya dorarwa. Amma shi kuma ka dauka a cikin society babu wani aiki na alheri guda ɗaya da zaka laka ce ga aikin sa na alheri a cikin society babu shi. Amma duk dan adam mai alheri kuma zai zauna ya masa hisabi, shi abin da ya iya hisabi wa mutane. To wannan ba aiki ne na bayin Allah na kwarai ba. Bayin Allah na kwarai suna istighfari, suna tuba, sun fi shagaltuwa da kasawarsu akan kasawar wani. Ɗaya daga cikin magabata na kwarai, Sheikh Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai rahmatullahi alaih, wanda ana ga a zamaninsa iya cikin su ne as-sabiquna al-awwaluna, a tsoron Allah da biyayya ga Allah, yana cewa wallahi da zunubanmu suna wari a riƙa ji. Yadda mutum zai hutu ko ba haya a juwari, yace da zunubansa na wari, da duk duniya ba mai da ya zauna kusa da shi. Amma Allah ya sa zunubi bai da wari. Yanzu kaddara da Allah ya jarabe mu, duk zunubin da mutum ya zai rika yin wari kaman yayi hutu, ai wani daga yazo waje za a watse, wani ma su ba za a yi saboda warin zunubin. Amma sai Allah ya rufa wa kowa asiri, sai mutum yayi zunubin ya hutu, babu wanda ya gane. Saboda me? Saboda ba su da wari. Ka gane fa cewa Allah ya rufa wa ɗan adam asiri da ya sa zunubi baya wari. Da yadda hutu ke wari, ba haya ke wari, haka zunubi yake wari. Ai da an tona asirin mutane da yawa. Amma sai Allah ya ɓoye ba sa wari. Kuma in ka duba da istighfari da tuba, duka bayan Allah na ƙwarai suna yi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kaga sai yace wa tubu ilallahi jami'an, ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku, sai yace ayyuhal mu'minuna, ku mu'minai. Ashe mu'mini yana tuba, ba wai dan duniya ne kawai yake tuba ba. Wannan cikin suratul nur aya ta nawa, zai zama aya ta 31. Allah ya muku albarka. akan tuba kuma yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha, ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba tsantsa. Ita ce tubar da babu komawa ga sabon Allah a cikin ta, kamar da yake cikin suratul tahrim aya ta nawa, ta takwas zai zama Allah ya muku albarka. So da kaga duka a wannan biyun mumine ma Allah ya kira yake su yi istighfari kuma su tuba. Mu koyi ɗabi'ar damuwa da yi wa kanmu hisabi akan yi wa wani hisabi. Mafiya yawa idan ɗan adam ya damu da bin zunuban wasu da magana a kansu da sharha a kai, yana mantar da shi zunubansu har ya waye gari a cikin society ya fi kowa zunubi bai ma sani ba. Kuma kabarinka daban, kabarin wani daban. Sannan yanzu dukkaninmu a duniya ba mutum ɗaya da ke da yaƙinin a raye a bayan ƙasa 100% shi ɗan aljanna ne. Kowa a cikin falali ne yake a cikin haske. Ba wani wanda ke da yaƙini. Ba mutum ɗaya a yanzu a cikinmu da zai kalla duk Najeriya, duk duniya, sai dai kawai chances ɗin wani ya fi na wani. Wannan babu kokwanto, wani ya fi hope, an fi fatan wane zai tsira. Saboda me? Saboda abun da alama ya nuna. Wane kuma akwai abun tsoro da rayuwarsa, amma ba wanda ke da yaƙini. To ya za a yi gidan da kake nema, kai ba ka da tabbas. Nema kake yi kuma ka shagalta a kan wani, wanda kai ba ka da tabbas. Ai da sai ka bari sai ka shiga aljanna, in ka zauna sai ka kalli wasu a can, sai ka kalli su gaje ka ga ƴan duniyan can. Amma kai baka samu ba. Kuma ko a BBC ba a ce kai dan aljanna bane. Kuma idan yau a BBC aka yi ce labari da dubidimin sa wanda suke ta'alim a cikin masallacin An-Nur ranar Lahadi darasi na 40 na Hisnul Muslim an gafarta musu, zaka yadda? Wallahi mu ma ba za mu yadda ba. Mu din ma da aka faɗa mun san ba gaskiya bane. Me dalili? Ita aljannar ta Allah ne ba ta BBC bane. Kuma ko a duniya ai ba ka kyauta da abun da kake ba naka ba. Yanzu wannan kayan aran ma ne. Muna zama sai in ce bayan darasi na baka wannan rigar tasa ta 'yan Sudan ɗin. Na nemi a zauna lafiya? Amma in na baka wannan fa? Na nemi a zauna lafiya don wannan tawa ce, amma wannan ba tawa ba ce. To ta yaya za a yi mutum ya baka abun da bai mallaka ba? Ai ba zai yiwu ba. To yasa kullum a rayuwa kar mu riƙa kuskura kallon kasawar wani ya mantar da kai ga Allah har zunubanka su ninka na wanda kake kallo sau 100 baka sani ba. Mafhum? Tayyib. Don haka al-istighfar wa tauba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa wallahi na rantse da Allah, inni lalle ni la astaghfirullah, ina neman gafara Allah, wa atubu ilaihi, ina tuba zuwa gare shi, akthar min 70 marra, fiye da sau 70 a kowane wuni. Manzon Allah yakan tuba zuwa ga Allah a kowane wuni fiye da sau 70. Shine fa Allah yace inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Aya ta biyu a fatishi, in akwai abin da ya wuce na zunubin sa Allah ya gafarta masa, in akwai abin da zai in the future Allah ya gafarta masa. Don Allah akwai gatan da ya kai zunubin da baka yi ba a ce an yafe maka shi? Babu mai wannan sai dan gata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gashi yafi kowa imani a duniya, yafi kowa bautan Allah a duniya, yafi kowa kyawawan halittu a duniya, yafi kowa jarinta a duniya, yafi kowa haƙuri a duniya, yafi kowa taushin hali a duniya, sannan kuma yafi kowa istighfari a duniya. Abu Huraira radiyallahu anhu yana cewa wallahi ma ra'aitu aksara istighfaran min Rasulillah, yace wallahi ni dai a rayuwata Allah bai nuna mun ɗan adam mai yawan istighfari irin manzon Allah ba. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha wa in tuti'uhu tahtadu wa innaka la'ala khuluqin azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yabon da aka masa a Qur'ani duk duniya babu littafin da ya yabi wani ɗan adam a duniya irin wannan yabon. Babu shi. Shi ne Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kawai ka bi shi ma ka zama shiryayye. ba a yi dan adam kamarsa ba, kuma har abada ba za a yi mutum kamarsa ba, kuma a filin kiyama har annabawa suna roƙon ya je ya roƙa musu Allah a musu ash-shafa'a al-kubra, balle mu da ba a maganar mu a filin kiyama. VIP a lahira, VIPs a lahira su ne annabawa da manzanni, suna nema su kama kafarsa, shi ne zai je gaba ga Allah ya ce, ya roƙi Allah ya ce ana laha, shi zai roƙi a mana hisabi. Amma duk wannan darajar Abu Hurairah yake cewa wallahi ban taba ga mutum mai istighfari irinsa ba, mutumin da kullun yana neman gafara Allah. Amma mu yau kallo sabon Allah, kunne sabon Allah, tadi sabon Allah, in ka fito akan hanya baka ma son sabon Allah idanka sai ya ga sabon Allah, ka kalli nan ka ga sabon Allah, kai a'udhu billah ka kalli hagu ka ga sabon Allah, in ka kunna radio sabon Allah, television in ka kunna sabon Allah, in ka shiga social media sabon Allah, in ka shiga internet gabaki dai sabon Allah. Amma sau nawa muke istighfari? Shi haka duba darajarsa, sun rayu zamanin da ba radio ba television babu irin tabarruji babu internet, amma yafi kowa a duniya istighfari da koma zuwa ga Allah. Kuma a lokacin da yake istighfari Allah ya bashi tabbacin abinda zai yi nan gaba, in ma yayi na kuskure Allah ya yafe masa. Amma kuma yafi kowa istighfari, in ya tashi qiyamul layli kafarsa takan kumbura ta rika tsagewa saboda tsayuwa. Nana Aisha ta tambaye shi manzon Allah, ba kai Allah ya gafarta ba? Sai ce Nana Aisha, bai dace na yi godiya ba tunda an gafarta mini? Wai duk wannan ibadar ta godiya ne, mu ni'imomin da Allah ya mana yaushe muka gode masa? Wannan hadisi yace manzon Allah yana istighfari ya koma zuwa ga Allah a kowane wuni fiye da sau 70, a wata riwaya sau 100. Hadithin Iya Bukhari hadithi na 6307 riwayar Zaid bin Bawl. Allah ta'ala ya bamu ikon yin istighfari da tuba zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala. Allah shi sa mu wanye lafiya. Bismillah.
Na'am. Ya ayyuha إليه مئة مرة. وقال صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يا أيها الناس
توبوا إلى الله
فإني أتوب في اليوم
إليه مئة مرة. Qala sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, tubu ila Allah, ku tuba zuwa ga Allah. Fa inni, lalle ni atubu ila Allah, ina tuba zuwa ga Allah a kowane guni mi'a marra, sau 100 yake tuba zuwa ga Allah. Mun karanta wannan hadisi a baya a littafin nan, haka ne? Hadisi na nawa ne a littafin? Zai zama na 96. Ku duba ina yi kuskure ku tuna mini, shi ne na 96. Ku duba littafin. Ustaz za ka duba kai ma ko? Shi ne na 96? Shi ne ko? To, ka ga mun maimaita shi kenan, amma wasu sun manta. Mutum nawa ne zai tuna mun karanta shi a baya kuma har ya gane na nawa ne? Zan muku wani special jarraba mun kammala, insha Allah za mu aje littafin tun daga addu'a farko na ƙarshe, zan muku jarrabawa kuma ni ma zan yi wa kaina, insha Allah zan canku kowace addu'a sai ku faɗi nambanta, ko na faɗi namban sai ku bani addu'a. Duk wanda ya amsa guda 50 babu kuskure sai a markyauta ta musamman, kuma hada ni, ni ma in ne za ku mini. In kun amince a yi jarabawa za ku manta musamman, to zan ba ku littafin sai mu zauna mu yi jarabawa. Za ku fara mini, zan ba ku dama ku tambayin guda 100 a ciki. Tukunna ku sai na muku 50-50, rabin abin da za a mini. In kun amince sai ku gaya mini, in kun amince sai ku gaya Aran Ma Isa. Kai naka na daban ne, in na yi 100 kai sai ka yi 60. Ya ayyuhan nas, ya ku mutane, tubu ilallah, ku tuba zuwa ga Allah. Annabi ya ce ku tuba zuwa ga Allah. Anan ya hada dukkan mutane cewa mu tuba zuwa ga Allah. Da istighfari da tuba wanne aka fi ambato a Qur'ani? Ustaz Isa, ka ba da gari kenan, wani gari ka bani? Gombe kan ai gari na ne daman, sai dai ka bani Zamfara. Shi ne garinka, daman Gombe gari na ne. A hada da Kano ko? Ina Kano, kun bani Kano? Garin masoya na ne Kano, an bani Kano? Allah ya fi ambaton tuba a Qur'ani fiye da istighfari. Saboda kamar yadda Ustaz ya faɗa, a cikin tuba akwai istighfarin. Tuba a Qur'ani da kalmar da aka cira daga tuba ya zo sau 87, istighfari sau 32. Kaga ya ninka kusan 2.5 kenan ko abin da ya kama da haka. Mafhum? Tayyib, don haka fiye halage ta fa inni atubu ila Allah mi'ati marra, ni ina tuba zuwa ga Allah a kowane wuni sau 100. Yayi muke da lokaci? Saura minti uku, to sai mu ƙara kwaya ɗaya ko?
Wa
aramma ka samu cin abinci a yau kuwa? Ga ka ƙoshashe mutumina, ka duba kuma muryar ka kuma har ni ma ga nan nake figo fiyo din na fi ka. To bismillah, daga murya ustaz. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, man qala أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم وأتوب إليه. غفر الله له وإن كان فر من الذهب. Wannan hadithi shi ma riwaya ne na Zaid, kamar yadda muka faɗa a baya rahimahullah, amma yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi ta haƙiƙi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi, uwar littafin iya hadisi na 3577. Magana mafi inganci, addu'a ce ingantacciya. Man qala, wanda yace astaghfirullah al-azim, ina neman gafara Allah mai girma, allazi, wanda la ilaha illa huwa, babu abun bauta da gaskiya sai shi, alhayyu, wanda yake rayayye, saboda rayuwarsa baya mutuwa kuma ba zai mutu ba, bai da farko bai da ƙarshe. Alqayyum, wanda yake tsayayye, saboda tsayawarsa baya yin gyangyaɗi balle yayi bacci, saboda tsayawarsa babu abun da zai faru a mulkinsa da bai sani ba. Wa atubu ilaihi, ina tuba zuwa gare shi. Ghafarallahu lah, wanda ya faɗi wannan Allah zai gafarta masa. Wa in kana farra min az-zahab, koda ya gudu daga filin daga ne, wanda guduwa daga filin daga iya daga cikin manya-manyan kaba'iran zunubai wanda suke al-mubiqat, dake iya halakar da mutum, amma Allah zai gafarta masa. Don haka daga cikin mafi muhimmancin istighfarin, gafara da neman tuba, shine mu ce astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Zan faɗa ku maimaita. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wannan hadisi na Tirmidhi na 3577 yace koda mutum ya aikata kaba'irin zunubi ne kaman guduwa a filin daga, Allah zai gafarta masa. Idan za mu duba kuma wani darasi a ciki, akwai alhayyu alqayyum, su ne asma'ullahi al'azam, a magana mafi inganci, wanda sun zo a wurare uku a Qur'ani, a Baqara da Ali Imran da kuma suratu Taha. Ko Baqara aya ta nawa? 255. Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Ali Imran aya ta nawa? ta biyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba, na uku a taha shine wa anatil wujuh lil hayyil qayyum ayata nawa 111. Waɗannan sun zo wurare uku, Baqara 255, Ali Imran aya ta biyu, taha daya ta 111, sune inda aka kira al hayyu al qayyum, sune asma'ul lahi al azam, a magana mafi inganci. So in za mu yi addu'a mu riƙa yi aiki da ya hayyu ya qayyum, insha Allah ta'ala Allah zai amsa mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغسلنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على جاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت